dukkan su yaran da na wajen nake gaya miki su tafas dukkan sun yi karatu mata guda shida nake da su maza guda biyu a guda shida nan na aurar da guda hudu yanzu ranjin ma nan yanzu zan aurar da ta biyar saurayar auta na kwaya daya ita kuma tana school of nursing ita ma tana final year insha Allah ita ma wurin next year insha Allah za ta yi aure
kallaban shirin ta wannan makon yan uwa na mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdul Rana Alhamis mataimakin shugaban kasa Amurka Kamala Harris ta karbi tikitin tsayawa takarar shugaban kasa karkashin tutar jam'iyyar Democrat. Za mu nazarci darasin da mata a nahiyar Afirka za su iya koya daga takararta. Za mu kuma dora kan hirar da muka fara makon jiya da kallabin mu ta mako wata mace da ta kafa kungiyar mata zalla da ke tashi a jihar Kano. Ku biyo mu domin ji ya fi sako. Kuka ji a gabatarwa yau shirin kallabi zai fara nazarin siyasa Amurka bayan tsaye da Kamala Harris a matsayin yar takarar jam'iyyar Democrat wani buri da mata a Najeriya da kuma sauran kasashen nahiyar Afirka da dama suka dade suna neman cimma shirin kallabi ya karbi bakuncin Madam Helen Bako da ke zaune a jihar California inda Kamala Harris ta fito da kuma Hafsat Yakubu da ke Chicago birnin da jam'iyyar Democrat ta gudanar da babban taronta waɗanda za su yi fashin baki kan wannan ci gaban da mata suka samu a Amurka. Madam Helen Bako ta fara da bayyana tarihin rayuwar Kamala da yadda ya daidai da na galibin matan kasashen nahiyar Afirka da ke da burin shiga siyasa.
Na tuna da ita Kamala hankalina yakan koma akan shi Goodluck Jonathan mun san yadda shi Goodluck Jonathan ya zama shugaban kasa a cikin tarihin shi kowane lokaci you know lokacin da ya zama governor akwai abin da ya faru haka nan ita Kamala Harris ita Kamala ta tashi a nan California kuma bata tashi a gidan mutane da za a duba ce ga sunan suna da arziki gashi nan suna da wani matsayi ba kamar yadda mun sani mamanta ta zo daga India maman ta zo kuma lokacin shekaru ta 19 ta zo nan America sun zo sun hadu da baban Kamala Harris to girmanta ba kamar yadda na bayyana ba gidajen wayanda a ce a zo a gansu ba amma domin zafin aiki da maman da shi baban a halin da suka koya mata shi yasa Kamala har yau ta dauki wannan hali na an koya mata zafin aiki an koya mata ta yi kokari a cikin komai da za ta yi to wannan hali da aka koya ma Kamala Harris har ya sa lokacin da tana nan California ta samu ta je makaranta ta gama makarantar law school da ta zo kuma bayan da ta gama law school ta fara aiki fa an ce Kamala Harris ta fara aiki a McDonald's ne fa sannan har an zuwan zabe ta zama district attorney a nan San Francisco kamin nan an zuwan zabe ta zama attorney general na California so ta fara ne daga you know kamar yadda suke tura suke fadi a very low level to ubangiji Allah ya bude mata hanya ga zafin aiki a urinta to Allah ya dora ta har yau gashi nan an zo an zabe ta mataimakiyar shugaban kasa kuma a wannan lokaci ita tana nan tana takarar shugaban kasa
to Hafsatu wanda darasi ne kasashen nahiyar Afirka ko kuma mata a nahiyar Afirka za su iya yin koyi da wannan tarihi na Kamala Harris da ita Madam Helen ta bayyana
kamar ita yadda Madam Helen take fada ita dai Kamala Harris ta fito ne daga family da ba su da wani a ce arziki haka talakawa ne amma da kokarin mamanta da take ta tallafa mata take nuna mata za ta iya yi sai ta jajirce to ina jin mu kasashe na nan Afirka ko Najeriya in ce zaki ga kaman akwai bambanci da irin nan nan gaskiya suna ba mata ko mutane ko talakawa wanda bai da karfi sukan bashi dama ya fito ya taka rawan gani akan abin da yake sani especially in suka lura cewa kai mutum ne fa da suka san cewa za iya jingina akan ka wata za iya depending akan ga kuma an ga kokarin abubuwan da kake tattaka kaman ita Kamala in kika dubi history dinta yadda Michelle Obama ta fada Hillary Clinton da sauran mazaje masu Clinton din da su Obama duka kowa na na'am da rawan taka gani da tayi a taimakon al'umma tun daga kasan aikin da ta fara har zuwa ga yanzu yanayin jajircewanta da kokarinta yana cikin abin da nake gani ya tamara mata baya ana daukaka ta amma kin ga a gida especially aka ga mace sai a dinga mentality din kenan ana ganin ai mace ba za ka iya yin komai ba duk da ba a yawanci ma kika duba akasari ba a ba mata sarari su ma su fito a gani su taka rawan ganin su wannan Kamala ba wai lallai din kawai tana mace bane ake so a bata wannan shugabancin amma an ga rawan gani da ta taka a da abubuwa da dama marasa families wanda ba su da hali suna ganin ba za su kai labari ba amma yanayin taimakon da ta yi take ta bubbuɗe hanya dai irin waɗannan abubuwa na cigaba ga mutanen da ba sa da hali ba wai sun fito daga family masu kuɗi ba ne dukiya haka ba a'a talakawa ne irinta to kin ga kuma in kika duba a gida abin da ke muke fama da shi kenan especially zan ce Najeriya inda na fito zaki ga kai in dai kai fadan talaka ne fa to in ba wani an san dai Allah number 1 amma in ba wani ikon Allah ba ko da an ga cewa akwai abubuwan da zaka iya yi da zai taimaka ya bude ma ma saura hanya in dai fa ba kai dan wani bane jikan wani bane ko babanka yayi kaza ko kakanka sarki ne da ko ya rike minista ya rike gwamna sai kika ba a bada wannan halin talaka ya samu shi ma ya kusa wanda zai tayi maki sauran al'umma sai kika in kika duba ma position din a Najeriya zaki ga abin ya zama kaman gado ne sai kika in wannan ya sauka yana son ya sa dan shi ko ya sa surikin shi ko ya sa jikan shi hanyar kenan in kika ga position masu kyau ba wai ba ƴaƴan talakawa da za su iya yin waɗannan abubuwan bane fa in kika duba aka zona aka jajirce yawanci a cikin ƴaƴan talakawa akwai masu ilimi yadda inda ake zata amma ba opportunity an ki ba su sarari da za su cimma wannan burin su dai masu mulkin Najeriya din su sun sauka su sa ƴaƴan su ko jikokin su ko kuma waɗannan abubuwan na affecting gida sosai amma kin ga kuma especially na mata din nan mata gaskiya ba wai ina cewa Democrat ko Republican ko nan gida PDP su a'a ba a ba mata sarari ana ganin kaman mace ba ta cancanta ta yi wannan ba wanda idan za a ba mu sarari za a ba yawancin mata sarari za su taka rawan gani yanda ake ganin mazan sun iya za a gani akwai matan da kaman maza su ma sun iya aikin akwai kuma inda akwai gurbatattun mazaje haka ma akwai gurbatattun mata saboda haka ya
za mu saki zuwa wannan bangaren Madam Helen menene ya bambanta yadda mata ke neman guraben shugabanci a Najeriya ko kuma kasashe mu na nahiyar Afirka da yadda kika gani ana yi a nan Amurka?
A nan Amurka idan mace tana neman takaranci ko kuwa tana neman wani aiki, yawancin lokaci in kin lura za su fara su ce iyayensu mata ne suka karfafa su neman wannan matsayi. Mata suna duban iyayensu, suna karɓan koyarwan iyayensu da sauran mata. Lokacin da ita Hillary Clinton ta yi zancen neman takara na shugaban ƙasa, speech da ta bayar wannan kwanaki ta ce abin da ya karfafa ta, ta duba wata mace, wato ita Ferrari, mace na farko da aka nominating ɗinta zama mataimakiyar shugaban ƙasa a nan Amerika. Ta ce wannan matan ta karfafa ta sosai, shi yasa har ma ta ɗauki ‘yarta suka je su ji speech da matan ke bayarwa, domin ita ma tana so ta karfafa ‘yarta ita ma. So mata suna duban halayen sauran mata, yawa ya nuna ce mata suna karfafa juna. Haka nan a 1920 wata mace baka ta fito ta nemi ta zama shugaban ƙasa na Amerika, mace na farko kenan baka wadda ta fito. To koda su Michelle Obama suna duban wannan mace ne. To mata suna karfafa juna, iyaye mata ya kamata a Najeriya su fito su karfafa ‘ya’yansu, domin ‘ya’ya mata suna duban iyayensu da sauran mataye da ke cikin society, su ma su zama kamar wayannan mutane.
Ba iyakarta kenan ba, idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu nazarci tasirin matan da suke riƙe da madafun iko a Afirka a rayuwar sauran mata. Kada ku bari a ba ku. Kaji a gabatarwa yau ma muna tare da Hajiya Hauwa Ahmed, shugabar kungiyar mata Zalla a jihar Kano, wadda ta dauki dawainiyar renon ‘ya’yanta marayu takwas ita kadai, ta kuma dauki matakan inganta rayuwar mata gadan-gadan. A yau Hajiya Hauwa ta yi karin haske kan wani tsarin a daidaita sau na mata Zalla da suka kaddama a birnin Kano wanda ke aiki da wutar lantarki. Waka aka ce a baki mai ita tafi daɗi, ga kallabin mu ta mako.
Dai bangaren mu kuma da muke na su kuma mata ne muke bi na karkara, su ma masu sana'ar dai su muke bi, muke nuna musu to zamu taimake su su inganta sana'ar su inda za su ringa samun alheri sosai, kuma su samu nutsuwa kar a tayi a ƙare a bashi ko a ƙare a rigingimu su. Muna koya musu hanyoyi da dabarun da za su inganta sana'ar ta su. Su ma muna karɓa musu loan, amma su yanci na kankara in group suke haka ko mace goma kamar suna ya kungiyanci kamar suna yin mangyada haka, sai mu hada su goma, to sai su hada su karɓi kuɗin sai su taru a gida ɗaya su yi. To su wannan mukan karɓi kayan su ma mu zo mu saida musu a kasuwa don mu taimaka musu inda abin ba zai ringa katsewa ba, ya zama na abin yana tafiya da sauri da sauri, kuma suna ganin ingancin abin. Su wa'annan su kuma ka fara yi. To sai kuma na dawo na ringa tunanin, yawanci ni ina shiga a jirage su gaskiya, kuma ina jin irin kalubale, ina gani da ido na ma wa'ansu, wasu kuma yara na za su faɗa min a gida da muka shiga mama ga abin da aka ga abin da aka yi kwacen waya. Yarinya ta yar auta na ma ranar nan ta je makaranta, wallahi suka kwace mata wayar nan da hikima da wayo suka ɗauke, wayar sabuwa ce sai da ta kusan kwanta asibiti, bata ga abin ya dame ta sosai. So kuma ina ɗan ziyartar hisba haka, akwai wata aminiya ta ma ita ma ina ji sai in ta jin cases kala-kala-kala na yan ajiri, ta an wammace kaza an yi kaza, wata ta ce kan naira 100 sai wani ya kwanto a jikinta kurin da zumma kawai ya shigo a kurin, shi ya ce shi yawo ma yake kawai ya tare in ya gama ce irin wata ta yi masa kawai sai ya biya kuɗi ya shiga kurin ya faɗi wani guri don kawai ya ringa kwantowa a jikinta kawai, shi abin da yake so kenan. Wasu kuma su ga abubuwa dai marasa daɗi ga sunan, so sai naga to in haka ne me zai sa ba za mu dan kawo canji ba duk da Kano gari ne babba amma dai da dan kadaddin da zamu fara idan Allah ya dafa mana sai kaga an samu saukin abubuwan so sai na fara tunanin kuma dama muna tunda tunanin wace sana'a ce a Kano ake ko kuma a kusan ko ina ma ake amma mata su ba su amfani da sana'an nan eh babu ma kwata-kwata mu a Kano na ai babu kwata-kwata wata mace mai tuka dai ta su a sana'a dai babu eh so sai naga to ai ku abu ne mai kyau mu kawo mu ma matan mutun da na tabbatar ba za mu rasa jajirtattu masu da kakkiyar zuciya wanda kuma masu neman na kansu ba wanda za su yadda su yi wannan sana'a so sai na fara tunanin ya zan yi so karshe sai na samu wata tana aiki da wani NGO sai nake ga mata nace ga tunani na ina so zan kawo
NGO na waje ne
links ita waje ne kaman a London ne kungiyar take so sai nake bata nace ni kin ta tunani na ina son na ga mata suna daukar mata ƴan uwansu a daidaita sahu maimakon cha kudaden yanda ake da irin abubuwan da yake faruwa marasa dadi cha kudaden yar bata da amfani ko kadan sai tace man gaskiya ne sai tace to bari mu dar rubutu a gani ko za mu samu support inda za abin ya yiwu so sai ta rubuta sai suka acceptance suka je to za su so sai suka fara zuwa wuri na lokacin ina pension board nema to sai muna meeting da su ya za a mai tunani na duk dai aka gama so da farko ma su ta suka za su tallafa min su bani babura kaman guda 20 ko 30 mu fara yi da su free as grant so abin biyu ba saboda corona sai tarin so
suke ne wannan tun lokacin corona
shi ne tun lokacin corona kwarai da gaske tun lokacin corona ita ta dan dakatar da abin if not ma ai da tun da mun yi nisa so da corona ta zo suka zo suka ce su ma yanzu ba za su iya bani kuɗi ko siya man wani abu ba amma ba za su yi linkin ɗina da inda za a samu kuɗi a yi abin so sai suka yi linkin ɗina da bankuna wajen guda uku ƙarshe dai sai muka daidaita da Sterling Bank su ma wani ɓangare na Alternative Finance Banking so muna ta meeting da members ɗina har muka yi written agreement cewa to shi kenan sun yadda za su yi finance za su taimaka wajen bada kuɗi a yi abin amma duma tara da take so member mu da take son ta karɓa ya kamata dan ka equity contribution wata gudunmuwa wata ita ma na nuna cewa eh da gaske take tana son abu so to muka dan aka waye da fazitun kuɗi aka saka suka je suka yi mana wajen suka yi order babur ɗin nan daga China so sai suka ƙara mana su ƴan jo ɗin suka ce to mi wani abu sabo tunda yanzu a duniya ana fama da maganar dumamar yanayi so
ga tsadar
mai kuma dama da ake fama da ita so don haka mu araba mu yi a daidaitan namu ya zama na electric ne wanda baya amfani da mai baya kuma baya babu inji ma tare da shi za a ringa cajin shi da wutar sola ko da wutar lantarki ba ana tafiya da shi sai muka ce to shikenan mun yadda to shine muka fara yanzu babura already sun zo wan ranar 21 ga watan nan da ya shige muka launching din program project din gabaki daya a Kano kuma dama mun dan zazzaga mun kai takaddun mu duk hukumomi inda ya kamata a ce sun san da mu sun san abin da zamu yi to duk mun kakkai takaddun mu kuma duk an yi acceptin malamai sun sassa albarka sun ce abin nan indai Allah ya dorar da shi abu ne mai kyau saboda an tsaftace addini kuma an samawa mata sana'a sannan kuma gashi an bada gudunmuwa ta magana da dumamar yanayi din nan so shine muka fara muke ta yin abubuwan yanzu haka muna nan muna ƙara refresher training saboda tun last year sai ana ƙara horar da su kan tukin wancan karan last year mun yi to kaga wasu sun manta wasu kuma sun yi aure ma daga cikin mu su mun ƙara iban members abinda ya dore min kai da muka sake advertising muka ce muna neman masu sha'awa mata wallahi yanzu mata har sun mana yawa yanzu a ƙasa muna da mata guda 300 wanda suka fito zahiri suna son su koyi tukin nan yawancin su matan aure ne ma wasu kuma zawarawa wasu kuma wanda aka riga mazaje suka mutu suka bar su da dawane yara ne wasu graduates ne da takaddun su sun gama aiki ba aiki sarasa yanda za su yi amma ga takaddu muna cewa muna sanarwa cewa muna neman mata da suka da ra'ayi wallahi yanzu office mu har rasa yanda zamu yi da mata so amma ni ina jin dadin abin saboda muna so mu yawa sai dai babura namu dai ba su da yawa sosai gaskiya guda 120 ne yanzu amma dai
120 za a fara
da guda 120 ne suka zo da su za mu fara kuma sun sake mana oda wasu guda 500 yanzu haka suna ruwa muna expecting za su zo Lagos daga Lagos kuma za su zo Kano to dama muna ta yanzu kuma tunda dai ga matan suna so to muna ta ƙara yin horarwa inda da babura sun zo kurin kowace mace za a bata tana yin tuki tana aje deposit tana yin tuki har ta gama biya shikenan babur ya zama nata
to wajen tunda kun dan kun bi kuna gwada waɗannan babura kuma charger su ake a kawo yanzu da gwajin da kuke da sauransu ba ta dan idan an sa yakan yi awa nawa
ba yakan yi awa 8 zai yi tafiyar kilomita 100 sannan yayi ƙasa
So sun fada mana idan kina tafiya je kaga ya rage ya kai kaman saura kilomita 20 ya kare to duk inda kike ki fara tunanin zagayowa ki dawo
station
inda zaki ajiye ki canza wani so in kina so zaki iya amfani da biyu ma a day amma dai da yake farko ne muna so gaskiya mi limitin din su ba titunan da za su ma ba kowanne titi za mu yi dasa shiga ba za mu seta su da iyakacin titunan da za su bi yanzu focus din mu yawanci akan dalibai mata ne da safe karfe 8 karfe 7 7 6 zuwa 7 rabi already an zo an fito an fara kai yara makaranta kamar daga titin gidan Murtala zuwa BUK all side kin ga anan akwai makarantun ƴan mata da yawa so daga nan za ta ringa diba ta cika ta kakkai su so idan ta kakkai su muna nan muna yin tsari na delivery shi kuma shi ma to
delivery na kayayyaki
so idan ta samu to shikenan za ta je ta kai wannan delivery din kuma za ta bi hanyar delivery din tana daukar passenger tana ajiyewa within limit din so dole za mu yi route din su ba kawai sakin su za mu yi safakai ba saboda magana security kuma magana kinga farkon abu ne duk da dai yan adaidaita maza suna ganin kamar mun zama yan kishiyoyin su haka so shi yasa ba ma so su ga kamar ko gugayya muke so mu yi da su a'a muna duk sanda ne magana ana nuna ko ba mun zo mu yi gugayya da maza bane a'a kurin dai mu ma muna so mu amfana da harkar sufuri inda maza suke amfara a Kano daya kuma muna so mu taimaki mata mu marasa sana'a marasa abin yi su samu abin da za su yi a ciki sannan muna so mu tallafa wa matanmu su samu su ma su mori wani abu daga wannan bangaren na sufuri sannan kuma mu ba da gudunmawa ta maganar zamamar yanayi da ake fama da shi a duniya yanzu
to na ji kina tawaza ta mamman yanayi abu ne mai kyau to kin koro zance kuma ga kin mace dole akwai gwagwarmaya tun daga wancan lokaci da aka fara mata zalla aka zo wannan abin a daidai ta sahu wani irin kalubale aka cika da shi akan hanya
to sai ku biyo mu bashin amsar wannan tambayar zuwa mako na gaba uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwar da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako Hajiya Hawwa Ahmed shugabar kungiyar mata zalla da ke da cibiya a jihar Kano da bakinmu na yau yan gwagwarmaya Madam Helen Bako a California da Hafsat Yakubu a birnin Chicago duka a nan Amurka. Sai kuma wakiliyarmu Baraka Bashir a birnin Kano da ta bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan mako a madadin su duka alheri ke muku fata alheri. Ya salamu, 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 ya salamu